أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يفتح إخوان مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدت أدواء أو أن المسلاتي الفرمة مسلاتي ألج محمد الجميع أنا قريب لدقري a yau 20 ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1428 wanda kuma shi ne daidai da 1 ga watan 10 shekarar miladiya ta 2007. Za mu fara da amsa tambayoyi, sannan kuma mu karanta abin da ya tawaka na ayoyin Al-Qur'ani, sannan za mu bar kamar minti 15 daga ƙarshe za mu kaddamar da cibiyar Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Wacce ya kafa ta tun yana dare kuma ta ci gaba da ayyukanta. Insha Allah, bayani akan ta zai zo a minti 15 ko 20 na ƙarshe. Wannan yana tambaya ce, yaya hukuncin mace wacce take da juna biyu ko take shayarwa, take da juna biyu ko shayarwa kuma azumi na wahalarta? Dama Allah ya kasa mutane gida uku da waɗanda za su iya yin azumi, suke halin zaman gida kuma lafiya su lau, aka ce su yi azumi. Wannan wajibi ne da azumci wannan wata. Sannan waɗanda suke cikin halin tafiya ko halin rashin lafiyar da suke sa ran za su wani, waɗannan an yafe musu su aje azumi daga baya su rama. Sannan kuma sai waɗanda su kuma ba za su iya yin azumin ba kwata-kwata, ko dai saboda wata rashin lafiya da ba a tsammanin warakarta, ko kuma za su iya yin azumin amma cikin wahala saboda ciki ko shayarwa, su kuma waɗannan sai aka ce su ciyar da miskini. Don haka mai ciki da mai shayarwa tana cikin kaso na uku, wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yutiqunahu ay la yastati'unahu aw yasumunahu bi taqatin shadida. Wadanda za su iya azumin amma cikin wahala, ko ba ma za su iya azumin ba. Malamai suka ce mace mai ciki da mace mai shayarwa sun shiga cikin wannan kasan na uku. Abinda za su yi shine su ciyar da miskini, sun kuma sun ciyar da miskini shikenan, za su ciyar da miskini a kullum, kowane azumi ɗaya a ciyar da miskini a wannan yinin. Babu magana kuma bayan sun ciyar a ce kuma su rama bayan sun haihu ko bayan sun gama shayarwa. Ba a haɗa albadal wal mubdal ne, ba ka yi ka yi taimama kuma ka haɗa ta da alwala, ko alwala ka haɗa da taimama. In aka yi ɗaya ya ɗauke ɗaya, saboda haka an ce su ciyar ne, ba ce aka yi ciyar su yi azumi ba. Wannan shi ne hukuncin. Sai ya ce menene hukuncin wanda ya sha azumi da gangan? Wanda ya sha azumi da gangan ya saba wa Allah, ya yi babban laifi domin ya keta wannan alfarma, wannan farilla da Allah ya shar'anta wa mu'minai. Ya ce ya shar'anta musu su yi azumi a wannan watan, to shi ya keta wannan alfarma. Malamai sun kasu uku, wato suna da ra'ayyuka uku dangane da wanda ya sha azumi da gangan. Wasu suka ce zai rama zai yi kafara, kuma bayan ya rama ɗayan kuma sai ya yi kafara sai ya azumi. To
wasu kuma suka ce zai rama amma babu batun kafara akan kafara wannan ya zo ne ga wanda ya zo ya zai kewa matarsa ya zo wa matarsa a lokacin azumi shi ne hadisi ya zo a kansa da batun kafara bai dace a kiyasta wannan da wanda ya ci ko ya sha ba saboda girman abin ba dai ba ne sannan suka ce a babin kafara ba a kiyasi ba a kiyasi a babin kafara da a ce nassi ya zo akan cewa wanda ya bari da gangan shi ma ya kafara to sai a ɗauki nassi a aiki da shi amma babu nassi sai akan wanda ya ce ya zai ce wa matarsa to a babin kafara kuma ba a kiyasi don haka bai kamata a kiyasin wannan akan wannan ba sannan magana ta uku wadda wasu daga cikin malamai suka rinjayar cewa wanda ya bar azumi da gangan wannan alkhairin ya kuɓuce ce masa babu abin da zai yara masa daga ko ya rama ko kai ya rama duk daya su abin da suka ce ba ko ya rama ba za a karɓa ba aikin da zai yi ta yi shi ne istighfari da tuba da yawaita wasu ayyuka na tadawuri wasu ayyuka na nafulfuri don ya cika wannan babban gurbin da ya bari wannan ƙaunin na uku wanda wasu daga cikin malamai sun rinjayar da shi wanda zai ga kamar shi akwai sassauci a ciki amma ya fi tsanani ya fi tsanani don ka bar abu a ce ka zo daga baya an baka dama ka yi ko da za a yi maka wani punishment banda wannan in dai har za a baka dama a ce ka iya risko shi to an sassauta maka wanda ya rasa jarabawa aka ce babu ranar da za a yi ba shi dama yi wannan jarabawa shi kenan da wanda za a ce a'a za a ci shi wata tara amma kuma za a ba shi dama gobe zai yi sai kaga wanda ya fi samun sauki to wasu sai suke in an ce ba zai rama ba kamar an masa sassauci ba sassauci ba ne don wannan gurbin bai san me zai yi ya cike shi ba kuma bai san in ya je da me Allah zai sa masa ba shi haka ma a wajen sallah wasu malamai suke cewa wanda ya bar sallah da gangan har ta wuce shi yana ci yana gani bai yi ta ba to maganar ya zo ya yi ta daga baya a karɓa ba ta kasu sai dai yawaita istighfari da neman gafara da yawaita ayyuka na tadawwudi da nafilu wala Allah ko sa cika wannan gurbin to wanda ya bar azumi da gangan mafi karancin abin da za a ce ya rama ta shi mafi karancin abin da aka faɗa a kai amma maganar zunubi babu wanda ya kankare masa zunubi kowa yana cewa akwai zunubi a tattare da shi kuma ni magana da nafi karkata a kanta ta ce ta uku saboda babu dalilin ramukon babu dalilin da yake ya sake yi a ansa a za a karɓa Allah ya faɗi waɗanda zai ya ba su dama su rama domin kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra waɗannan su aka ce su sake rama saboda suna da uzuri ka zo ka hada wanda ba shi da uzuri cikin tawagarsu to ba kiyasin da miƙe sai wasu tambayoyi a nan wasu za mu ansa su a gurguje akwai wani abu sunan shi rauhani me ya bambanta ta da mala'ika alamul arwah wanda a ciki da ake cewa rauhani shine duk wanda duk abin da duk duniyar da baka ganin su kamar aljanu da mala'iku duk suna cikin su ne ake kiransu rauhani ne ba wai wasu halitta bane da ba ko aljani ne wanda ba a ganin shi ko kuma mala'ika shine alamul arwah a wasu suna cewa wai aka ce aljanu su ne waɗanda suke mugaya ruhanai kuma su ne na kirkin wannan bambance-bambance babu shi a halarci sannan wannan ya ce shi kuma idan ya yi alwala sannan gaban shi ya tashi ba tare da wani abu ya fita ba alwalar shi ta warware mata warware ba shin mata suna yin tsarkin dutse mata ba sa tsarkin dutse na maza ne limami ya yi sallah mai raka a hudu sai ya tashi a yana biyar mamu suka tunatar da shi amma ya ki ta ya dawowa su ka su tashi sai su zauna in ya dawo ya tahiyatu sallama in ba su dawo ba su tahiyatu wannan ba libabi ba da din ma mu ta hadu
kai ka dai ka saba ku
ba za su bi shi a raka a tabbiyar din ba
na'am
wasu malamai suna su jira shi ya dawo ya yi raka a tashi kadai in ya zo sai ya sallama su sallama tare da shi a wannan kuma yake cewa mutum ne ya je wajen dan duba ba boka ba akwai bambanci ba ku bambanci dan duba da boka kawai suna da ya raba su amma da abu ɗaya ne wanda zai baka labarin gaibi abinda bai wakana ba ya ce zai wakana to wannan shine dan duba shine kuma boka ba wani ba wanda ya daban ba wani ruwa ya ci shi kuma har kwana 12 ba a gan shi ba daga baya aka gan shi to bayan jikinsa ya rubi aka binne shi sannan daga baya aka je kan kabarin sa sai sallah aka jaji wanda ya kamata shi ne a yi masa sallah kafin a binne shi yana magana cewa saboda ko ya rubi ko da ya rubi sai a yi sallah sai za a na yi sallah wataƙila wankuwa ne da zai yi ba jikinsa ya rufe ba zai yi a wanke ba sun san duk inda aka taba jikin zai dinga talibewa to wannan babu batun a ruwan a yi masa wanka to amma za a yi masa sallah za a yi masa sallah sai a rufe gawar a yi masa sallah ba sai an kai shi kabari ba kuma a yi sallah a kan kabarin wannan ba daidai ba ne wannan shi ya halatta mutum ya bar masallacin da yake kusa da shi ya je na nesa da niyyar ya samu lada lada da yawa kan kare masa zunubansa ya halatta ya je na nesa ya bar na kusa da shi akwai hadisin Ka'ab Ubay ibn Ka'ab a cikin Muslim Humaydi yake cewa yana da wani ɗan baffan da ya je gina gida can nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nesa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi Ubay ibn Ka'ab yake ba shi shawara to me zai hana ka zo ka gina gida kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wallahi la uhibbu an yakuna baiti mutallaban li baiti rasulillahi wallahi ba na sha'awar mu hada katanga da manzon Allah Ubay ibn Ka'ab yake tunda na musulunta ban taba jin kalmar da ta ratsa abin kai da irin wannan kalmar kamun tsanani sai ya yi maganar kuta wato maganar nisa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa a ɗaukaka wa mutum daraja lokacin da yake tahowa ko a kan kare masa laifin kansa sai Ubay ibn Ka'ab ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan magana cewa wanda ya yi nisa wanda ya taho masallaci ana ɗaukaka matsayinsa da kowane taku da zai yi ya daga kafa a daga matsayinsa sannan kuma ya aje kafarsa a kan kare masa laifi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ga abinda mutum yake ne to ba wai yana nufin yana kin manzon Allah bane shi yasa ya faɗi wannan magana yana nufin yana so ya yi nesa da masallacin manzon Allah saboda in yayi katanga a jikin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama kusa yake da masallacin abinda kawai yake ne to amma da ya faɗi kalmar a haka ba tare da yayi bayani ba sai shi Ubay ibn Ka'ab sai ya cewa kalmar ta yi girma don haka ya halatta mutum ya yi addu'a a lokacin da liman yake zama ya zauna bayan hutuba ta farko ya halatta zai iya yi abinda aka hana shi ne liman yana hutuba kana ka shagalta da wani abu da ba sauraron shi ba amma lokacin da yake zaune ba hutuba yake ba kana iya kai addu'a babu abin da zai hana addu'a bude sallah yace idan ne ban yayi sauran mutane ba sai sun yi ba na bayan su wato wanda suke bin sallah an shar'anta addu'a bude sallah ne ga dukkan wanda zai shiga sallah ba wai sai ne ban ba saboda haka kai ma za ka kai ne ban ba za ka dauki ta ka ba yace aje kayan abinci lokacin da yake arha har sai yayi tsada ya fito ya sayar yana da laifi akan haka ba ya da laifi
na'am
dan ka aje abinci ba lokacin da ake tsananin bukatar sa ba abinda ake kira istikara shine ka boye abin lokacin da mutane suke tsananin bukata, amma yana a kowa yana tayar ka ajiye daga baya ka tayar ka shiri ba wannan ba komo baya daga cikin istikari. Haka nan malamai suka faɗa Sa'idun bin Musayyib ya ce wannan shine istikari ka boye abinci fi waqtil hajati ilayhi, lokacin da mutane suke bukata ka boye shi ba wai lokacin da kowa yana iya samu ya tsaya a kowa. Mutum ne baya da lafiya ya ajiye azumi a kan in ya samu sauki zai ramu, da lokacin da ya zo ramuwa kuma sai wata rashin lafiya ta kan masa bai rama ba har wani azumin ya zo bai samu yayi ba, sannan sai wannan azumin ya zo ga shi yayi wannan azumin cikin sauƙin lafiya, to ana bin shi sauran zai rama dan ya rashin lafiya a baya ba shi zai sa a yafe masa ba, yana nan zai biya waɗannan kuma ai ba za a ce yayi laifi ba saboda rashin lafiya ta hana shi ya rama. Wannan kuma cewa yake menene ma'anar mu'tazila da take ta faɗa. Mu'tazila wasu zamanin mutane ne da suka karkace hanya a cikin zamanin tabi'ai. Akwai wani mutum da ake kira Waqil ibn Atha yana halartar darasin Al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin hamshaƙan malaman na tabi'ai. Sai wata rana aka tambaye Al-Hasan al-Basri game da muminin da ya yi zunubi ya yi kabira babban laifi menene hukuncinsa, sai ya ce da shi mumini ne mai sabo, mumini ne mai sabo. Sai Waqil ya ce a shi bai da wannan ansar da malamin sai bayar ba, ya za a ce masa mumini bayan ya yi kabira ya yi babban laifi? Sai dai a ce yana nan baina bai da shi ba mumini ba shi ba kafiri ba. To akan wannan matsalar sai shi Waqil ibn Atha ya ja layi tsakaninsa da malamin ya ma daina zuwa gurin karatu, da ta sa Al-Hasan al-Basri yake cewa i'tazalana Waqil, to Waqil ya kaurace mana shi yasa mabiyansa sai ake kiran su al-Mu'tazila, wanda suka kaurace makarantar malamin su suka ce suka kafa wannan dazo suna ta kafirta masu saban Allah, wannan su ake kira al-Mu'tazila wato zaman mu karkata su. Wasu sai su rubuta doguwar tambaya ne wannan tambayar ta yi tsawo wajen shekara 15. To malam sai mu ci gaba da inda muka tsaya, za mu tashi akan aya ta 50 ko wani ra'ayi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
الله مدعوك يا سركي yace kul ara'aytu, kace ku bani labari in atakum azabuhu bayatan aw nahara, in har azabar Allah ta zo muku a lokacin baccin ku ko kuma da rana, ma za yasta'jilu minhu almujrimun, menene wannan abu da masu manyan manyan laifuka suke gaggauto da shi? A thumma idza ma waqa'a amantum bihi, yanzu ashe a yayin da zai auku kuma sai ku yi imani da shi al'ana a wannan lokacin kuma? Wa qad kuntum bihi tasta'jiluna, alhalin kun kasance kuna gaggauto ita wannan azaba? Thumma qila lil ladina zalamu, sannan sai a ce da waɗanda suka yi zalunci, zuqu azabal khuld, ku dandane azaba ta har abada ta dindindin hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, shin ana takanta muku in ba da abin da kuka kasance kuna tsorurta ba kuna aikatawa. Ajiya mun yi magana akan ajali, karkashin li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun, muka kawo ayoyin da suka yi kama da wannan, sannan muka kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda su ma suke nuna ajali, kamar hadisin ummu habiba qad sa'alti allaha li ajalin madruba. To sai ko muka kawo wasu hadisai da suke zahirin su da yake nuna cewa ana ƙara masu abin nan ajalin sa, na ƙara masa kwanakin rayuwarsa, kamar hadisin ibnu mas'ud man ahabba an yusaqa lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi ajali aw fi athari falyasid rahimah, wanda duk yake so a ƙara masa arzikin sa, a yawaita masa arzikin sa, ko a ƙara masa a kwanakin rayuwarsa, ko ya sada zumunci. Da hadisin da yake cewa sada zumunci silatul rahim yazidu fil umri, sada zumunci yana ainihin ƙara wa mutum doguwar rayuwa. Sannan muka kawo daga ƙarshe hadisin Tirmidhi, hadisin Abu Umama al-Bahili, inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin annabi Adam da abin da ya wakana tsakaninsa da ubangijinsa, da yadda ya yi kyautar shekarunsa 60 ga ɗansa Dawud alaihi salam. To akan wannan nasussuka da suka zo, yasa malamai suka samu saɓani wajen haɗa waɗannan nasussuka, tunda dukkaninsu sun inganta, dukkaninsu sun inganta, waɗannan ayoyi ne, waɗannan hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka aka samu magana mabambamta na malamai, wasu su ce abinda ake nufi da ƙara masa ajalinsa ko rayuwarsa shine a sa albarka a cikin rayuwarsa, wanda aka sa masa albarka a cikin rayuwarsa kamar an ƙara masa kwanakin rayuwarsa, abinda zai yi a shekara 30-40 sai ka ga ɗan shekara 80 bai yi ba, to kamar ya shekara 80 ne ko da duniya. Wasu suka ce a'a, ana nufin az-zikrul hasan ba'da wafati, bayan ya rasu a dinga ambaton shi da kyakkyawan ambato, ana yaban shi, shine lisanu sidqin fil akhirah, ta masa lisanu sidq, mutane suna kiran shi suna faɗar alherinka suna masa addu'a. To wannan da ya mutu kamar bai mutu ba. Wasu suka ce a ana nufin Allah zai bashi zurriya ta kwarai, zai gyara masa ƴaƴansa su zama ƴaƴan kirki, sai da za su ci gaba da yi masa addu'a ko da bayansa, don haka aikinsa sai ya zama bai yanke ba. Wasu suka ce a abinda ake nufi shine zai samu rayuwa mai kyau da ba ta tattare da cututtuka, Allah zai buɗa masa basirarsa da hankalinsa da wayansa, zai zama yana da fahimta, wannan shine abinda ake nufi da ziyaratul umm. Wasu suka ce a za a yalwata masa arzikinsa ne, ziyaratul umm shine a yalwata masa arzikinsa, ya zama na baya cikin kuncin rayuwa. Suka ce saboda talauci mai tsanani ai daidai yake da mutuwa. Wasu kuma suka ce a ajalin ake nufi, kwanakin ake nufi, kwanakin ake nufi, kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam ya gaya wa mutanensa an ibudullaha wattaquhu wa ati'uhu yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, ku bauta wa Allah ku ji tsoronsa ku yi min ta'a, in kuka yi haka Allah zai gafarta muku zunubanku, sannan kuma ya jinkirta ku zuwa ga wani ajali abin ambata, sai jinkirta musu. Don haka yawan ta'a zai sa Allah ya jinkirta wa mutum. Wasu suka tafi a cewa akan ƙarin alahu hakikati da ake nufi, Ibn Taymiyyah yake cewa al-ajalu ajalani, ajali biyu ne, akwai ajalun mutlaq la ya'lamuhu illa Allah wa ajalun muqayyad, akwai ajalin da yake shine ajali na ƙarshe da babu wanda ya san shi sai Allah, akwai kuma wanda yake muqayyad wanda shi aka rubuta ko a takarda ko a cikin lauhul mahfuz ko kuma a littafin mala'iku wanda za su zo su rubuta arzikinsa da ajalinsa kamar yadda yake cikin hadisi Ibn Mas'ud, hadisi na hudu da kuke karanta arba'in nawawiyya, ba an ce wai Umaru bi tadbiri sai wa ajal, to wannan ajalin na rubuce daban, wancan kuma ajalin wanda shine Allah kawai ya san shi, allazi fi illillah, shi kuma daban. Wannan na rubuce a iya canza shi, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul hikma, ana iya shafe abinda yake nan a kawo wani daban an jegon littafin ko rubutun a gurin Allah yake, don haka shi zai iya ba da umarni ya ce a rubuta ko a gobe. Shi yasa Sayyidina Umar yake addu'a yana cewa ya Ubangiji, har idan ka rubuta ni dan wuta ya Ubangiji, ina roƙonka ka goge ka rubuta ni dan aljanna. Allahumma in kunta katabtani shaqiyan famfuni waktubni sa'idan, ya Allah in har ka rubuta ni dan wuta, ya Allah ka goge ka mai da ni dan aljanna. Sai ya karanta yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul hikma. To ilimin da yake ajalin da yake fi illillah, wanda Allah ya riga ya san wani ba zai wuce wannan ba, wannan baya canzawa, baya canzawa in lokacinsa yayi zai. Wanda kuma aka rubuta, Allah madaukakin sarki zai iya cewa mala'iku ku rubuta masa ajali kaza, in ya sada zumuncinsa a ƙara masa zuwa. Mala'ikan nan bai sani ba ajalin zai karu ko ba zai karu ba, Allah shi ya sani. An gane ku? Wancan abinda mala'ika ya sani daban, abinda kuma Allah ya sani. Lokacin da aka tura wa Annabi Musa mala'ika ya daura shi, shi a tunaninsa ai a lokacin za a daura shi, amma sai wannan dan takaddama ta faru tsakanin su har ya mare shi, wannan tazarar da aka yi samu sai ya koma ya gaya wa Allah fa ga abin da ya faru, sannan ya dawo, Allah ya ce ka je ka gaya masa ya dora hannunsa akan bijiminsa, iya gwargwadon abin da tafin hannunsa ya rufe na gashi, an ba shi iya gwargwadon wannan a matsayin shekaru. Duk wannan tazarar da aka ɗauka a yi wannan musanyen magana da zuwa da dawowa, kaga ai wani tsari da ya samu a cikin abin, shi mala'ikan bai san da wannan. To abin da yake cikin ilmin ba, ilimin Ubangiji ba zai canza, yana nan yadda yake, shi ne ake magana a irin wannan abin. Sannan kuma Allah ya san cewa wani zai yi aikin da'a a ƙara masa akan wanda yake rubuce, wani zai sada zumuncinsa a ƙara masa da su, wani zai kyautata maƙotarsa da ɗan uwansa a ƙara masa daga cikin, Allah ya san wannan. Saboda haka shi ne waɗannan hadisi suke magana, an gane ku? Wannan shi ne bayanin da wasu malamai suka kai gare shi, ita ce maganar da dama daga cikin sahabbai da wasunsu kamar irin su Abdullahi ɗan Mas'ud, Sayyidina Umar ɗan Khattab, Abu Wa'il, Salama ibn Shaqiq da Ka'ab al-Ahbar daga cikin tabi'ai, da kuma cikin malamai irin su Ibn Qutayba, irin su Ibn Qawra, irin su Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar da Suyuti da Ibn Arabi da At-Ta'zi da sauran malamai da dama wanda suke ganin ya kamata a tafi kan doron hadisan nan, kada a ce ko ana nufin albarka ko ana nufin ya'ya ko wani abu, a rayuwar ta shi za ta karu. Kuma wannan shi ne abin da Allah ya rubuta, ce a rubuta masa kaza, amma in ya yi sada zumunci ya yi kaza ya yi kaza, to a ƙara masa. To Allah ya riga ya sani a iliminsa zai sadar da zumunci ko ba zai sadar ba, mala'ikan bai sani ba. An gane ko? Saboda haka babu karo, babu taƙaddama tsakanin waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi da muka karanta. Sai Allah ya ce qul ara'aytum, ku ba ni labari, ku waɗanda kuke gaddama kuke yayayya da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, har ma kuna cika baki kuna cewa mata hazal wa'du in kuntum sadiqin, yaushe ne alkawarin nan da aka yi mana na azaba zai zo in har gaskiya ake faɗa bayan an ba su ansa ta farko? Qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah bi kulli ummatin ajal, bayan wannan ansa kuma sai aka ce to ka gaya musu kuma azabar da suke neman ta zo musu, menene amfanin su dinga neman azabar ta zo musu? Idan ta zo musu azaba ce mai tsanani, ba za su iya jure ba. Sannan kuma in sun yi imani a lokacin ba za a karɓi imanin su, to menene amfanin su ce ta zo? Kaga ba ya da wani amfani. To dan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa waɗannan mutane mahaukata ne, ba su san ma abin da yake maslaha gare su ba, za su dinga neman abinda ba ya da amfani, mai hankali ba zai neme shi ba. Su ce a kawo musu azaba, in azabar ta zo ba za su iya jure mata ba, me yasa za su neme? In azabar ta zo suka ganta karara suka yi imani, imanin ba zai amfani su ba, me yasa za su ce a kawo musu? Haka ashe ba ya da amfani. Haka wawa yake kullum, za su ga yana jawo kansa bala'i, abinda bai da amfani shi za su ga yana nema, za su ga yana roƙo, maimakon ya roƙi abinda zai amfani shi. Ce kul ara'aytum su bani labari, ku sanar da ni in atakum azabuhu bayatan aw nahara, idan azabar Ubangiji ta zo muku bayatan a lokacin bacci, lokacin da kuke bacci, ma'ana kuna cikin shagala da gafala, auna haram ko lokacin da yake ko da rana, lokacin da kuke shagala kuma da harkar kasuwanci, wato a lokacin dai da kuke shagala da wasu abubuwa, ko bacci ko kuma harkar hada-hada ta yau da gobe, azabar ta zo muku a irin wannan lokaci. Nan Allah ya faɗi bayatan auna haram, ba a ce lailan auna haram ba, tare da cewa lailan din yana nufin bayatan din, bayatan din ana nufin lailan, don a yi ishara zuwa gaba sha'anin bacci, a nuna cewa ya zo musu a lokacin da suke bacci, don ba a dukkan dare ne ake bacci ba, farko farkon dare mutane ba bacci suke ba, ga nan ƙarshen dare wasu sun tashi, to sai a kawo kalmar bayani don a yi ishara zuwa ga cewa ana nufin lokacin da suke cikin gafala da shagala da bacci. Yasa Allah ya kawo kalmar bayatan, ba a kawo kalmar laila, kamar yadda Allah yake cewa afa amina ahlul qura أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ألا شيء متانا لي سن أمن شيني سن سني شيوا ألا بدي سورو مثل عذاب الصباح بياتا تكن لوكا تشبتشي وهم نائمون سنا شارك بتشي كوكو ما يزوم مثل الجزا ولها da rana a lokacin sun shagala suna ta wargi. Allah ya ce to shin sun amince da makirin Ubangiji ne? Bala ya amana makaran Allah da kawai kace ba mai amincewa da makirin Ubangiji sai mutanen da suke hasarawa. Allah ya ce kul ara'aytakum in atakum azabun lahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa al-qawmu dhalim, shin ku bani labari idan azabar Allah ta zo muku fansaha ko ta zo muku karara a koyi ko ta zo muku karara, akwai wani wanda za a halaka a irin wannan yanayi ba mutane da suke azzalumai ba? Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'imun, alqarya nawa ce muka halakar da ita, azaban mu ta zo mata lokacin da suke cikin bacci ko kuma lokacin da suke qailuda, lokacin qailuda shine qabila dhuhri, gabanin azhar ba wai bayan azhar, gabanin azhar shine qailuda, lokacin da rana ta take sun dan kwanta suna hutawa, Allah ya aika musu azaba a irin wannan lokaci. To Allah yana wannan, to shin sun amince ne idan azabar Allah ta zo musu a wannan lokaci? Ma za yasta'jilu minhu al-mujrimuna, wani irin abu ne waɗannan masu manya-manyan laifukan suke gaggautowa na azaba? Menene amfanin abin da suke gaggauto da shi na azaba? To ba ya da amfani. Allah yana nuna muku ba ya da amfani abinda suke gaggautowa cewa ya zo muku. A summa idza ma waqa amantum bihi, ashe yanzu idan ya auku za ku yi imani da shi? Ai ma'ana summa a idza ma waqa, an gabatar da hamza din ne saboda galibi ita ke zuwa a farkon kalma, a farkon jumla, amma takdirin maganar summa a idza ma waqa amantum bihi, sannan kuma ashe idan ya auku din. Wato ka duba yadda alqur'ani yake ana maganar cewa yanzu suna tsammanin idan azabar ta zo menene za su amfana da shi, sai kawai kuma alqur'ani ya jigi kwakwalwar mu sai ya zo yake nuna mana kamar ma ga azabar ta auku, ta auku su kuma ga su nan suna cewa sun yi imani da Allah, sun yi imani da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake gaya musu. Thumma idza ma waqa'a amantum bih, idan ashe idan ya auku za ku yi imani da shi. Al'ada ga sunan suna cewa mun yi imani, ya Allah mun yi imani, yanzu mun yadda abinda ake faɗa mana gaskiya ne. Su kuma mala'iku ko mu'minai suna cewa al'ana yanzu kuma bayan lokaci ya ƙure muku. To yanzu abinda za ku yi na imani ba zai amfane ku ba. Falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen. Allah ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnata Allahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-mubtilun wa khasira hunalika al-kafirun. Allah madaukakin sarki yace yayin da suka ga azaban mu sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai, mun kafirce wa abinda da muke hada Allah da shi, da su mun kafirce musu. Allah yace da su falam yaku yanfa'uhum imanuhum, imanin da suka yi ba zai amfane su ba yayin da suka ga azaban mu. Wannan ita shine aikin Ubangiji ga bayansa da suka wuce, kuma a wannan lokaci waɗanda suke kafirai sun yi asara. A wannan sura Allah ya bamu labarin Fir'auna yayin da ya ji halaka ga dangadan, ya tafi nitsewa a cikin ruwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin. Mai Allah ya ce da shi al'ana wa qad ataita qablu wa kunta min al-muslimin, yanzu kuma bayan da ka cika duniya da saban Allah kana daga cikin mabarnata ɗin ta'adda, yanzu kuma ne zaka ce kai imani da abinda banu Isra'ila suke imani da shi kuma kana cikin musulmi masu miƙauya? Ai wannan imanin naka ba zai amfane ka ba, saboda imani ne da kai shi ba dan Allah. Kaga azaba ne ga dangadan, wanda duk ya ga azaba ga dangadan ya ga cewa babu mafita, sannan yayi imani. Wannan imanin ba a karɓan sa, shi yasa Allah baya karɓar imanin wanda yazo kakarin mutuwa, ya ga mutuwa ga dangadan ta zo babu makawa, a lokacin ya ce ya yi imani. Wannan imanin ba zai yi amfani ba. Walaysa tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu ilayka, wanda yake yana aikata miyagun ayyuka sai da mutuwa ta zo musu, sannan yake na Allah na tuba. Allah ya ce ba za a karɓi wannan tuban ba. Babu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa togaciya a cikin wannan ka'ida ta shi, sai mutanen annabi Yunus, kamar yadda zai zo a cikin wannan sura. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizyi fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin. Waɗannan su ne su kaɗai Allah ya keɓance daga wannan ka'idar tashi ta gaba ɗaya. Shi yasa ma aka kira wannan sura da suratul Yunus, tare da cewa in banda wannan aya ba inda aka faɗi sunan nan Yunus, dan su sun fita daga wata ka'ida cewa su take sunnatan Allah, sunnar Ubangiji wacce ta gudana a cikin bayansa gaba ɗaya. To sai kuma Allah ya ce wa qad kuntum bihi tasta'jiluna, alhalin ku kuna gaggauto da shi, tasta'jiluna ay takdhibuna, domin abinda yasa kuke gaggautowa da shi, kuke cewa a kawo azabar ta zo mana yanzu, ai dan kun ƙaryata ne, da kun yarda da gaske ne ba za ku faɗa haka ba. Thumma qila lil ladina zalamu, ka duba kuma alqur'ani sai aka dauke mu kuma sai nan sai aka zo ake nuna mana kuma gashi har an zo lahira, har an yi hisabi, har an tura tsanta. Ka duba daga tunanin a kawo azaba, aka zo aka nuna to azabar da kuke nema ba ta da amfani ku ne, sai kawai ake nuna mana kuma ga tanan ta zo, ga tanan suna cewa kun yi imani, aka nuna mana imanin ba zai amfane ku ba. Kwatsaham sai ga mu a ranar kiyama, sai ga su har an gama hisabi, ga su an je an kai su wuta, gana ta tsare. Sun matsila lillazina zalamu, duk an nade wannan bayanan duk ba a yi maka su ba, amma kuma ba ka jin kamar ba ka ci cewa an nade wani abu ba. Yayin da kuke karanta ba ka jin cewa akwai wani abu da aka nade ba a yi bayanin shi ba, sai ku ji magana ta tafi daidai. Wannan ita ce mu'jiza ta Al-Qur'ani. Sun matsila lillazina zalamu, sannan sai a ce da waɗanda suka yi zalunci, zuku azabar kullu, ku ɗanɗani azaba ta dawwama, azaba ta dindindin, ku ɗanɗane ta. kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ga mana yawma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihi an-nari allati kuntum biha tukadzibun afa sihrun hadha am kuntum la tusirun islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kuma wannan akwai wato sa masa wato sa mutu bakin ciki a zuciya bayan ga su a cikin wuta din, sai kuma a danna gaya musu irin wannan magana mai daci mai bakanta zuciya, ce Allah ce yau bayu da kona ila nari jahannama da ranar da ake fuzgar su ake tunkuɗa kiyar su da ƙarfi zuwa ga wutar jahannama tunkuɗawa mai ƙarfi, ce ha zubin narin da ke tuntun biya ta tafi zafa wutan nan ga ta nan wacce da kuke cewa ƙarya ce a fasihirun haza, wannan maru fa'ida din ne am antum la tusiruna, ko ba kwa gani ne yanzu ma an yi muku fa'ida ne ko idan ku ne baya gani, islauha ku shiga ku kunu a cikinta fasbiru aw la tasbiru ka ku yaquli ka ku yaquli duk ɗaya ne sawa'un alaikum duk ɗaya ne inda ma tuzauna ma kuntum ta'malun. Allah madaukakin sarki a wani gurin yake cewa fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum fazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun, ku dandani sakamakon irin abin da kuka yi na mantawa da Allah a ranar lahar, na mantawa da haɗuwarku da Ubangiji. Allah ce mu ma a yau za mu watsi da ku, wa zuqu azabal khuldi, ku dandani azaba ta har abada ta dawwama saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa. Allah ce hal tuzauna, shin ana sakanka muku illa bima kuntum ta'malun, fa ce da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Wato abinda kuka gani na sakamako din nan sakamako ne na irin aikin da kuka yi ta yi, Allah bai zalunce ku ba, bai cuce ku ba, bai sakanka muku sabanin abinda kuka cancanta ba, abinda kuka yi muku din nan shi ne sakamakon ku. Wannan yake nuna cewa abinda mutum yake gani a ranar gobe kiyama shi ne kasibinsa, shi ne abinda ya rubuta, shi ne abinda ya shuka, shi ne zai girba ranar gobe kiyama. Allah ya samu ga alheri, Allah madaukakin sarki ya samu dace sai bayanin da muka ce za mu yi wanda shi ne na ƙarshe a cikin mintunan da suka rage mana. Allah ya ji ƙanshin Ja'far Mahmud Adam, Allah ya masa rahama, Allah ya kai masa ayyukan ladansa, abinda ya bari a bayansa Allah ya alkinta shi, waɗanda kuma suka yi wannan aika-aika ya Allah madaukakin sarki ka tona musu asiri, Allah madaukakin sarki ka tona musu asiri, Allah kada ka ba su sakewa a rayuwarsu, Allah kada ka ba su sakewa a rayuwarsu, kada ka ba su hutu a rayuwarsu, Allah ka hana musu jin daɗin rayuwarsu, in mulki suke ji da shi Allah ka kwace mulkin ka wula, in dukiya suke takama da ita Allah ka talauta su, Allah ka tsiyata su, Allah ka wulaƙanta su ka kwace dukiyar ya Ubangiji. Sheikh Ja'far Mahmud Adam kafin rasuwarsa da 'yan watanni, kamar yadda za ku gani a cikin wannan pamphlet da muka raba, ya kafa wata tenta wanda aka sa wa suna a lokacin IDC, Islamic Documentation Center. Kafa wannan tenta ya biyo bayan wato yawan shawarwari da ake bashi na cewa galibi abubuwan da aka rubuta sun kuma zuwa sama da wanda suke kasa, abinda yake kasa sultani akan waye gari ya bace, ko kaga an kai har ba a jinsa sosai ko wani abu irin wannan, sabanin abinda yake rubuci. Saboda haka yana da kyau wasu abubuwan da yake ganin ya kamata su zama a rubuce su koma a rubuce. Lokacin ya kafa wannan center din, ya kira wasu matasa masu kokari masu himma wanda za su taimaka masa wajen aiki. Lokacin bana nan lokacin na dawo, bayan na dawo ya nemi cewa in zo don Allah in shiga cikin committee din, kuma yana neman don Allah in zama dine chairman na IDC din, shi kansa zai zama member ne a ciki, ya rike chairman din. Muka yi zama sau biyu ina tsammani ko sau uku, ya kuma samu aka buɗe office don a ci gaba da aiki, sai wannan abu zai wakana. haƙƙinsa ne akan mu, mu abokansa da waɗanda suke almajiransa da waɗanda suke masu saurarensa. Haƙƙi ne akan mu mu ga cewa wannan abu ya ci gaba. Kuma ko da kuwa ce Sheikh Ja'far Mahmud Adam bai kafa wannan ba, kafin ya bar duniya haƙƙinsa ne akan mu kafa. Irin waɗanda suka yi waɗannan ayyuka, bai kamata a ce al'umma ta bar abubuwan da suka yi da iska. Mun san Allah maɗaukakin sarki ba zai yi wannan ba. Ya kamata mu al'umma mu nuna wani abu na soyayyenmu da jin daɗinmu da abin da wannan bawan Allah ne. Bayan rasuwar da zaman nuna ciya ban na IDC, kuma ɗan uwa da ake aikin suna nan. Bayan an yi kwamiti wanda su ne za su kula da abubuwan da Sheikh Ja'far ya bari tun daga iyalansa da abubuwansa, ina daga cikin kwamiti ɗin. Su ɗan kwamiti ɗin suka ce tunda dama akwai wannan, kuma kai ne ciya ban za a ci gaba da wannan ɗin. To dama an fara rubuta tafsiri wanda ya fara cikin suratul baqara, ina jin a lokacin an yi aya 170 ne. Bata kai aya 170, aya dai da 100 da 'yan kai. Allah ya karɓi ranta. To don haka muka ga za mu zo mu ci gaba da wannan aiki. Bisa tsare-tsare na ilimi ba na harma gaga ba. Saboda mun fara ganin alamun wasu za su zo su fita ɓargaza da sunan Malam Ja'far. Ba a san yadda al'ummar tamu take, ba a san tsari ba. Wasu suka fara ƙoƙarin su fara rubuta wannan da sunan Malam Ja'far, wasu kawai ma neman kuɗi ne. In sun yi suka sayar za su samu kuɗi. Muka ga ya kamata irin waɗannan a taka musu da su. Muka yi jawabai a gurare daban-daban, musamman a gurin tafsiri, kuma aka samu mutane suka ji wannan nasiha din. Akwai wanda har sun buga ma littafi da sunan huduban Malam Ja'far cike da kurakurai da abubuwa dai da bai kamata ba, da muka yi magana da yake da kyakkyawan zuciya suka ɗauko abin da suka buga gaba ɗaya suka kawo gidana suka ce gashi nan ai abin da za a yi da shi, na sa aka je aka kona. To wannan IDC kamar yadda za ku gani a wannan pamphlet ɗin, akwai manufofin kafata. Manufofin kafata su ne yaɗa wannan ilimi da Malam Ja'far ya bari a rubuce, sannan cikin siga ta ilimi. Akwai bambanci da in yaɗa abin a rubuce a siga ta ilimi, ko kuma in ɗauka kawai katin da Malam Ja'far ya yi lacca ko tafsiri in kwafi in je in buga. Wanda duk ya haka ya zalunci Malam Ja'far. Maganar da ake yi da baka irin wannan da nake yi ba daidai take da maganar da aka zauna aka rubuta. Wanda duk yake da ilimi da wayewa ta karatu ya san abinda kake faɗa da baka wani lokaci za ka su tabbaki, wani lokaci za ka faɗa abinda kake san daidai ne. In ka je kai ma kai tunanin ka tashi ra'ayi ka gyara abin a ƙwaƙwalwa ta haɗince ka, duk ana samun wannan saɓanin in rubutu kake yi abinda duk kake shakka sai ka koma littafin ka ka sake dubawa ka tabbatar. To yawanci abubuwan da suke a kasar suna buƙatar a tsaya a yi musu bita ne, kyau in maganganu ne in hadisai ne a koma a tsara tuntuɓar littattafan da suka kawo hadisan a tabbatar haka suke da wannan siga suke, babu ƙari babu rage sai a basu. An samu kuskure ko an ƙara wata kalmar da babu ita sai a cire sai a gyara yadda zai zauna daidai wa daidai. Wannan shi zai tushe bakin maki ko wanda yana nan ɗan kuskuren ka kaɗan yake so, to ka faɗa ruwa ma ya ce ka tada ƙura. Bare ya samu ka faɗa cikin ya rairayi, ai shi kenan ya samu abin da yake so, mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki. To wannan shi zai yanke wannan mugun nufi ɗin ko mugun tunanin. To wannan shi ne abin da muke so za su, sai ya samu kai ƙoƙarin dukkan wani wanda yake son abinda Malam Ja'far ya rayu a kansa na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake son shi Sheikh Ja'far a kan wannan, yake son kuma ci gaba da raya wannan sunna ɗin, to ya ba mu haɗin kai wajen mu ga cewa wannan santa ɗin da ya bari ita ce da alhakin fito da irin waɗannan ayyuka da buga su da yaɗa su cikin al'umma cikin kyakkyawar siga da kyakkyawar salo. Muna nan muna aiki tun daga rasuwarsa bayan an gama jimami, hankalinmu ya dawo jikinmu, waɗannan 'yan uwa ɗin kuka zo suka ci gaba da aiki. Kusan koda yaushe suna cikin aiki, ina nan ina dan ma suna wayo, suna waya, suna gaya min abin da ake ciki. To Man Jafar ya bude office wanda zai zama kamar temporary office haka, wanda zai zama kafin zuwa, kafin lokacin da za a samu gurin da yake wannan anan daidai da matsa cikin center din da masallacin da yake hudu ba yake masallacin al-markaz al-islami na Dorai. Anan ya bude office din, aka sanya kayayyakin da ake bukata a lokacin, kujeru da fridge da wata computer guda daya, sannan akwai wata computer ta tsohuwa laptop, ita ma ya ba da ita ga wannan aiki. To waɗannan abubuwa suna nan da su yanzu muke ci gaba da ayyuka, amma ayyukan da sun yi faɗi suna buƙatar taimako, musamman na wasu abubuwan da za a aiwatar da aikin da su, kamar abin da ya shafi computer din, akwai buƙatar aƙalla a samu laptop guda biyu, saboda a Najeriya in ka ce da desktop za ka yi aiki ko ba za ka yi aiki, saboda kullum a ba wuta aiki, kullum a ba wuta aiki, amma laptop kana dama duk sanda kai caji kai aikin awa biyu, za ka kawo wuta ka kuma cazawa ka ci gaba da aiki. To akwai buƙatar wannan, ita kanta desktop din akwai buƙatar guda ɗaya, akwai buƙatar irin su photostat machine da sauran abubuwa waɗanda wannan center din suke buƙata, akwai buƙatar kuɗi na gudanar da wasu abubuwan irin su sayan hatta su kansu kasussukan, yanzu muke ta ƙoƙarin sayan wasu inda ba mu da su, waɗanda suke CD muna abin da ɗin su, waɗanda kuma ba a CD muna sayan kasussukan muna tara, akwai buƙatar kuɗin sayan su kansu kasussukan da ya yi karatuka, mun yi ƙoƙarin duk mun yi lissafin su, mun sa an binciko kowane kasus a ina aka yi shi, kasus nawa ne, kusan muna da lissafin kasussukan da ya bayyana a iya bakin gwagwado, kusan mun haɗa lissafin su da inda za mu same su, na iya kayan kuma buƙatar kuɗin da za mu yi amfani da su wajen samar da waɗannan kasussuka ɗin. Sannan kuma mun samu waɗanda sun ɗauki alkawarin akwai wasu abubuwa da za su buga, kamar kitabun tauhid, akwai wanda ya yi alkawarin cewa da a zarar aka gama rubutunsa to shi ma shi ya ɗauki nauyin zai buga wannan. Kuma mun samu waɗanda suka ba mu haɗin kai ta fuskar ilimi da ita kanta Hausa, ba wai kawai a rubuta ta bane, tana da ƙa'idoji, tana da dokoki, muna son ai abin a ilimance yadda zai fito da matsayin shi wanda ake abin nan da yake shi, ya fito da matsayinsa, ba kawai a je ai wani abu wanda kowa ya ɗauka yana duba zai ce kai wannan abu na ƴan harma gaga, ƴan baragada, ba irin wannan muke so ba. Saboda mun samu cikin ƴan uwa waɗanda suke masoya wannan tafiya tamu, yana da PhD, ya yi lecturer a Open University, National Open University ta Lagos, PhD gare shi a harkar Hausa, don haka ya san abin nan autography na Hausa, yana da rubuce-rubuce a harkar Hausa, kusan shi ne yake edita a littattafan da ake buga a Jami'ar Bayero da malaman suke buga, shi yake editing din su, ya yi aiki a university, yana da ƙwarewa ta fuskoki daban-daban, ɗan uwa ne ya ba da haɗin kai cewa shi zai yi editing din abin da duk aka buga na rubuce-rubucen shi da Hausa, yadda za ta zama Hausa ke karɓaɓɓiya a tsakankanin ko a duniyar masana Hausa. To in kun karanta wannan za ku ga wasu abubuwan da ba zan yi ba a yanzu in yi bayanin, Allah da ikonsa ya ƙaddara a nan za mu fara ƙaddamar da, don yadda yake a tsari za mu fara yi a gadon kaya. To ban san irin hikima ta Ubangiji ba, sai ya zama na a ranar a satin da muke so za mu ƙaddamar wannan aikin na buga waɗannan takardun, sai zama da wasu kammala, mu kuma dole mu rufe tafsiri a ranar, da ce to shi kenan, haka Allah ya riga ya rubuta a Maiduguri dai za mu ƙaddamar. Kuma abinda nake gaya wa ƴan uwa nan Maiduguri ita ce ta fito da Malam Jafar sama da kansa, a nan Maiduguri karatunsa na Maiduguri shi ya fito da shi sama da kansa, kuma karatukan da yake hatta tafsirin da yake na Maiduguri ya fi ɗanɗano a kan na Kano. Ai, wanda ya san Kano da hayaniyar Kano dole ne ya mutu uzuri. Ni na tabbata tafsirin da na yi a nan na fi jin daɗinsa sama da wanda na yi a Kano. An fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali, amma can hayaniya ɗan bid'a sun ce wai fita ko ɗin. Ko Allah ya riga ya tsarkake muku gari malam, sai ku gode wa Allah. Wallahi sai ku yi wa Allah godiya. Thank you. sai ku yi Allah godiya. Muna fatan Allah madaukakin gaskiya ba mu dacewa ya ba mu dangantakar sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.